daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1625 da kuma 60. Abin niyyar mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyyar dake birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe a gogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan a gogon Ghana, 2 dare a gogon Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa hukumomin Najeriya da Canada sun kulla wata yarjejeniya a fannin sufurin jiragen sama.
To amfani shine ya hada kasa da kasa, mutane da mutane, al'adu da al'adu, kasuwa da kasuwa, don amfanin kasashen ko kuma al'umma baki daya.
Sannan Usman Ahmad Kabar zai shigo da shirin sana na kasa. Baya ga haka muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridan kasar Ghana, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Yau Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce dole ne Amurka da China su hada kai don su kubutar da yankin Asiya da ma duniyar baki daya. Daga abin da ya kira mummunar barazana daga gwamnatin Koriya ta Arewa mai yawan kisa. Trump ya yi wannan kalamin ne yayin da yake tsaye ganga da shugaban China Xi Jinping lokacin da suke jawabai ɗaya bayan ɗaya amma ba tare da ansa tambayoyi daga 'yan jarida ba. Trump ya ƙara da cewa Amurka da China sun amince cewa kar su maimaita kurakuran da aka tafka a baya a hulɗa da Koriya ta Arewa, wacce cikin shekarun da suka gabata ta lallaba ta inganta shirinta na nukiliya da makami mai linzami. Tun da farko Trump ya ce an samu ci gaba matuƙa a tattaunawarsa da shi. Trump ya ƙara da cewa dole ne fa wayayyar duniya ta haɗa kai wajen tunkarar matsalar Koriya ta Arewa. A rubutaccen jawabinsa shi ya ɗallafa a kalamansa kan Koriya ta Arewa, inda ya ce mun jaddada kudurinmu na kawar da nukiliya a yankin Koriya.
Ana ta ƙara takaddama kan makomar matsayin matar shugaban ƙasar Zimbabwe bayan da shugaban Robert Mugabe ya jinjina mata a wani gangamin siyasa jiya Laraba, wanda hakan ya nuna alama ita ce zai goyi baya ta gaji mataimakin shugaban ƙasar da ya kora kwanan nan. A Afirka ta Kudu, wata ƙungiya ta tsofaffin sojoji da suka fafata a yakin neman ƴancin kan Zimbabwe sun ce za su kalubalance Mugabe a siyasance baɗi ta yadda za a su maida kuraren mataimakin shugaban ƙasar ɗan takararsu. Jam'iyyar Zani PF mai mulki za ta yanke shawararta a hukumance ne a wani babban taron jam'iyyar da za a yi a tsakiyar watan Disamba. A halin da ake ciki kuma, Chris Matsuwanga, shugaban ƙungiyar tsofaffin sojojin Zimbabwe mai faɗa aji, ya kai ziyara a makwabciyar ƙasar ta Afirka ta Kudu jiya Laraba, inda ya kira da mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe ɗin da aka kora kwanan nan Emmerson Mnangagwa ya zama ɗan takarar gamayyar jam'iyyun da za su kalubalanci Mugabe a zaben na baɗi.
Rundunar sojin Amurka ta ce ba a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan ɓaunan da aka kai watan jiya a Nijar har sai watan Janairun baɗi. Tawagar masu bincike na sojin wadda ke ƙarƙashin Manjo Janar Roge Cloutier za ta tafi wasu wurare a Amurka da Afirka da Turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin ranar 4 ga watan Oktoba, bisa ga wani bayani na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da aka fitar jiya Laraba. Jami'an tsaro a Pentagon da kuma ma'aikatar tsaron Jamhuriyar Nijar sun ce mayakan ISIS ne suka yi kwantan ɓauna ma sojojinsu ranar 4 ga watan Oktoba ɗin. Suka kashe sojojin Amurka 4 da sojojin Nijar ɗin wasu 4 da wani tafinta shi ma ɗan Nijar. Sojojin sun kammala wata ganawa da shugabannin yankin. Sun fara tafiya su shiga motocinsu don su koma kenan sai kwatsam aka kai musu harin. Abinda jami'an Amurka suka gaya muryar Amurka kenan.
Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ran Talata, shugaba Donald Trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance tun bayan da ya zama shugaban ƙasa, bayan da 'yan Democrat suka ci zaɓukan gwamnonin jihohin Virginia da New Jersey. 'Yan Democrat sun yi farin ciki matuƙa da cin zaɓukan gwamnonin biyu da suka yi, sun kuma samu ƙwarin gwiwar fitowa sosai da aka yi wanda ka iya zama manuniyar abin da kan faru a zaben tsakiyar wato wa'adi na midterm lokacin da za a yi takarar dukkanin kujeru 435 na majalisar wakilai da kuma 1 bisa 3 ko kuma sulusi na kujerun majalisar dattawa. A New Jersey, zababban gwamna Phil Murphy ya dau zaben nasa a matsayin bijirewa ga Donald Trump. New Jersey ta aike da bayyanannen sako ga kasar baki daya cewa mun wuce nan, abinda Murphy ya fada wa magoya bayan sa dake ta sowa kenan a gangamin nuna mana nasarar sa.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ba da sanarwa cewa za ta fara aiwatar da wasu canje-canjen da za su dauke harkokin tattalin arziki daga hannun rundunar sojin Cuba da hukumar leken asirin kasar da kuma sauran fannonin tsaro, sannan ta kuma kakaba takunkumin tafiye-tafiye da kasuwanci kan Amurka wanda ke harkoki da in Cuba. Akasarin Amurka wanda ke shirin kai ziyara zuwa wannan tsibirar kasa dole ne su yi hakan ta wajen bin tawagogin da kamfanonin Amurka ke tafi da su. Dole ne kuma matafiyan su samu rikiyar wani wakilin kungiya ko hukumar da ke daukar nauyin tafiyar. Trump ya fara sanar da manufofin nasa ne kan Cuba ranar 16 ga watan Yuni lokacin da ya kai ziyara zuwa wata matattar yan kasar ta Cuba da ake kira Little Havana ko karamar Havana da ke Miami. To amma babban bankin Amurka ya ce zai tsame duk tafiye-tafiyen da aka tsara su gabanin kullo da wannan sabon tsarin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To Najeriya ta kulla wata yarjejeniya a fannin zirga-zirgar jiragen sama da Canada wacce ake sa ran za ta taimaka wa kasashen biyu wajen bunkasa harkokin kasuwancinsu. Ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadisi Rika ne ya bayyana haka a wata ganawa da yi da manema labarai bayan da aka kammala taron majalisar zartarwa da ake yi na mako-mako, inda aka tattauna har da wasu batutuwa da suka hada da batun noma kamar yadda ministan ya faɗa. Amma ya fara bayani ne kan wannan yarjejeniya ta fannin zirga-zirgar jiragen saman.
To daga cikin su dai akwai wanda ta shafi ma'aikatar da nake aiki, shine wata yarjejeniya da aka samu hannu tsakanin kasar Najeriya da kasar Canada. Ita wannan yarjejeniya ta ba da dama kamfanonin jiragen sama masu sana'a sufuri ta sama su zo Najeriya su sauka su dauki fasinja su aje kaya da wasiƙu da makamantansu mu kuma muje. Hakanan ma kawai kai tsaye kila jirgin da ya taho daga kasar Canada yana zuwa kasar Najeriya ya sauka ko don ya sha mai ko don ya huta ya da zango ya wuce. To amfanin shi ne ya hada kasa da kasa, mutane da mutane, al'adu da al'adu, kasuwa da kasuwa don amfanin kasashen ko kuma al'umma baki daya. To hanya mafi sauki kai tsaye mafi saurin da za a iya hada al'ada da al'ada ko kasuwa da kasuwa ko mutum da mutum ita ce ta hanyar sufurin jiragen sama.
To ganin cewa sha'anin noma na gaba-gaba a jerin abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari ya kudurta zai wadata Najeriya da shi domin samun kuɗin shiga da kuma rage dogaro daga kasashen ƙetare wurin ciyar da ƙasa da kuma inganta walwalar jin daɗin al'umma ta fannin noma da samar da arzikin ƙasa da kuma al'umma. Gwamnatin, kamar yadda Hadisi Rika ya bayyana, ta yi jan ido akan irin abubuwan da ke faruwa ga sa'anin yima sha'anin noma zagon ƙasa a Najeriya.
Wato na farko dai kasan ko a jawabin da shugaban ƙasa ya yi na kasafin kuɗi a majalisar tarayya da ta dattawa wato National Assembly ya yi gargaɗi kuma ya ja kunne kuma ya tsawata kuma ya jawo hankalin mutanen da suke wannan ɗabi'a da sana'a da al'ada ta su moga da su bari. In ba su bari ba gwamnati za ta masu daren mikiya. A zauren taronmu na ministoci da shugaban ƙasa an sake kawo wannan saboda ƙuduri da shi shugaban ƙasa yake da shi na cewa lalle mu dumfafi aikin noma na farko don mu ce da kanmu, na biyu don mu samu abin yi, na uku don mu samu dukiya ta zo ga aljihunmu mu 'yan Najeriya. Mu fita batun maganar mai ɗin nan ko kuma gefe da mai wato kunne ko hannu da hannu yanzu cewa ana yin wasu na'o'in waɗanda suke kawo kuɗi fiye da shi mai ɗin nan.
gare gade ku ya embinne da ku da yayan gawe ku ga manoma
minista hadisi daga kenan a hirarsu da wakilin mu Umar Faruk Musa a Abuja to kafin mu ci gaba bar mu dan shakata da wannan waka kuma da yanzu kuma lokaci ne da Usman Ahmad Kabara zai gabatar mana da shirin sana
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa
mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar a makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi ilimin yara kanana masu nakasa shin yaya yake tafiya musamman tsakanin Niger da Nigeria inda kuma wakilin mu a can jamhuriyar Niger Yusuf Abdullahi ya hado mana tattaunawa da wasu bayin Allah wanda suka hada da Sama'ila Giwa daga wata kungiya ta Guragu a jamhuriyar Niger sai kuma Saidu Jumrawo shi ma ɗaya daga cikin ɗan wayannan kungiyoyi sai kuma madam Shaibu Maryam Kalilu wadda malamin makaranta ce a wata makaranta ta nakasassu mai sura Dice Mutum inda suka tsaya inda take bayyana inda suke karatu daidai inda wakilin namu Yusuf Abdullahi ya tambaye ta cewa
to ya maganar aji kamar cikin klasi ne kuke ko kuma rumfa ce ake bada karatu a ƙarshen ta
cikin rumfa ne muke kowace shekara sai muke uban su kawo kuɗin a tattara saye
zana
ayi da da fari rumfa mai kyau ne mun yi mace kara nawa cikin sai da gobara ne ya kama shi to yanzu da gobara ya kama shi ya kone guri ya zo ya gyara to yanzu da ya lalace yana nan shekara nawa mu ne muna yi kuma kowace shekara uban yara ga tattara
no ne ake tattara kowace shekara
kowace shekara kowa ne yana kawo dari
a saye
zana
Giwa kaji game da dai wannan batun na ilimin ƴaƴan da kasassu wata kungiya ta mata makahi da ake kira group mata kafa wata makaranta domin ƴaƴan su samu damar samun ilimi kamar sauran takwarorin su sai dai kaji irin matsalolin da makarantar ke fuskanta ya kake kallon wannan al'amarin
lalle abin ga wannan al'amarin ni da ni je shi ma ya ban sawa da sun kai abin ga nan saboda in ka je ka duba yaro yana an ana tayya da shi bara ko yaro yana zuwa wurin mu da muke aikin hannu yana duba kaga hankalin yaron sai ya lalace, yaron bai tashi ya nemo da kanshi, ko kuma in babu uba nan yaron nan kaga ne sai ya shiga wani hali wanda bai da bai maka sa dadi ma. Amma yanda sun kai maganan ga yanda sun ka kafa abin ganga, gaskiya wa'annan na gani sun yi kama sun ne ya kamata tunda sun ka duba wannan, sun kai taro, sun ka hidda wannan abun, a kama musu a taimaka musu, saboda wallahi in ka duba ƴaƴan makahin nan da yawa gaskiya suna so a kama musu, balle tunda sun ka gani sun ka gwada hali, su ne sun ka kikiro wannan ga kokolwansu, an ka gani sun kai abin ga, ya kamata a taimaka musu, gwamnati ya kula da su, a samu a yi musu rumfa nan, a gyara su, ko ba a yi musu gini, a gyara musu rumfa, a samu musu table, su zamna su yi karatu, inda ana kula da su yaran nan, ko uwayensu sun ka ce yaro zo mu tai bara, yana ce mamma ban iya zuwa bara, saboda in na tai baran nan bai hidda ni, in yau kana nan gobe ba kana, yaya rayuwa na za su yi, su da kansu ma suna iya su samu su wannan a cikin kokolwansu, su ne nan zuwa gaba in mutum ya tsufa ba ka iya taya bara, ko kana son bara ba ka iya zuwa, dole sai dan da ka aihuwa ya dube ka, kenan in ya samu ilimi su ne za su kula da su. A gaskiya ni a amirin su ga ya abin yana kwarai 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 wallahi, na yaba musu kuma Allah sa a kula da su kuma.
Malam Saidu Adazu, bayanan da kai ka kwatanta cewa daga cikin matsalolin da karatun ƴaƴan da kasa su ke fuskanta, akwai maganar kai da kawo, wato kai ƴaƴa makaranta da kuma mayar da su gida, shin wannan watakila zai iya kawo cigaban karatun ƴaƴan naku cikas, wato ilimin nasu ba zai yi wani karko ba?
To kasan dai lamari da na ilimi sai da hankuri, tunda wanda adda hini da wanda bai da hini,
wato mai karfi da mara karfi,
ba su zama guda, kenan dai mutum dai yana dai bacin kutancin ya ka da hinin shi dai, to a mutum shiga yanda Ubangiji zai yi, tunda mu ma waɗanda gabara mu ma da ba dan yanayin mun daɗi na bai mun daɗi, tunda kuma sarwa dole na sai sun yi bara, tunda ako su da yawa ba su iya ko aiki hakan ga, to cewa wanda bai aiki dole sai ya yi bara duwa da yi, to waɗanda dama suna ɗan kakkama dai sannu hakan.
Madam, tun lokacin da kuka kafa wannan makarantar, kawo yanzu watakila ita wannan makarantar ta taimaka wajen rage yawan barace-barace da ake zuwa da ƴaƴan nagasassu musamman ma makahi?
Yanzu ba su tayya da su, hal yanzu ko wanda bai kai su kawo ba suna nan ga kawo muna. Da mu ce a partir de 3 ans ne uku ne ina dauka zuwa shekara 6 ne nake dauka, da ya kai shekara 7 sai in kai in rubuta kin école primaire. Amma yanzu alhamdulillah yara suna dai ga karawa ne, kowane shekara ina samu
yanzu dalibai nawa ke gare ki?
Bara ina da 124 wanga shekara muna ga rubutu dai ne mun fara rubutu ba mu ida ba, to sai ya sa ban sani ba daidai nawa ne yanzu tunda ba mu yi arete ba,
ba ku tsaida ba
har yanzu, ba mu tsaida ba, amma da gani yana yi na bara. Gwamnati ya ba mu kuzeru 14 to lokacin da an yi gobara sun kone, to hal yanzu ba mu gyara ba, kare na nan babu abu ba mu gyara shi ba.
Malam Sumaili Giwa, zan dawo shanka, shin me ya karfafa ma gwai kaga lalle ya zama wajibi ƴaƴanka su samu ilimin boko?
Abinda yasa, saboda a gaskiya ni wani lokaci yara na in suna wani abubuwan ne da kaina sai abin na bani yana birge ni, wani lokaci kuma ya ban tausayi, saboda in ina yawo da yaro na dauke shi bisa gabana na aza shi gabana muna yawo cikin gari, in ya gani abubuwa sai yake baba wanga diba wanga gidanga yana da kyau kaza an ce mai wanke, to tinga gani wannan babansu hali gare su masu gidajen nan, kenan nima ina fata Allah ya baki ilimi, in kin ka samu ilimi kin samu aiki sai ke ma ki yi min irin wanga gida, yake insha Allah babu dai ina da rai ko kana da rai insha Allah sai ka shiga irin wannan gida, insha Allah shi taimaka miki, nagode. Haka ni ka so ki dinga kama kici shi abinda ban samu ba, ke Allah ya baka shi, ki duba ni, saboda ba kullum nake da karhi ba, ko koda kana gani yanzu mu yanda nake zirganiya wata rana ko anke in yi shi ban iya yi kenan kuke tashi abin da ya samu kabila Allah ya ba mu ku kula da mu ku dubo mu ku yasa wannan sai yake insha Allah baba da iznin Allah muna fata Allah ya taimaka
kuma kana da burin cewa yar taka ta ci gaba da ilimin ta har zuwa jami'a
wallahi da iznin Allah iya kokari na insha Allah ina da niyan wannan guri na kiki na yaran in kama mai yayi ta karatu har yayi abin da gaskiya kuma wallahi na ina jin abin ganin shi gaskiya saboda karatun shi wallahi kullum inda an kai exam din na tai wallahi gaskiya ina yaba eh wallahi yana faranta min rai
Allah sai do akwai nakasassun da suka kummaci ayyan su su bara maimakon zuwa makaranta musamman ma idan aka yi la'akari da yawan kawo wasu ba za su iya hakurin wannan ba
tiyaro tun yana dan karami kenan kokolon shi duk abin da ka nuna mishi shina doka amma ko dai tun yana da dan karami dai ya kamata
ka gida mishi rayuwa
ko bala ka nuna mishi wani wanga yana da kyau wanga bai da kyau in kai karatu ka gani kai ma gobe haka zaka zama haka zaka zama saka baina hankalinka kai ta wani ban wani bannanci ko wani abu ka tsaya kai karatun ka in kai karatu Allah shine zai kama maka da lamarin rayuwarka
wataƙila wasu iyaye nakasassun suna ganin cewa yawan kawo-kawo nan da yake fama da shi a cikin makarantun boko shine yake dan sanya wasu goyi ba su bane ƴaƴan su su zai karatu saboda su ma kan kansu da kyar suke samun abin da suke korewa bakin su kuda
to kasan kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yawanci yaron kai kawo gowance kawo dole na su in kake wurin metrikin ko wani abin ka kwatanta mishi shi mai lizai ne ya kamata yaron nan ko shina tambaya bai kamata ma shi tambaya wani yaro tunda ya san da lamarin wanda ma'ayinan shi suke
yanzu a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala kuma ya zo muku kamar yadda kuka ji shi wanda ya hada da wakilin namu da bakin nasa Julie Elizabeth Gresham ita ce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya
Tuma da Allah a gaida Kabara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridan Ghana.
Yau za mu soma sharhin jaridun ne da jaridar Daily Heritage. Wata babban labarin ta a shafin farko shine a guji yin siyasa irin ta jam'iyyu. Tsohon shugaba John Dramani Mahama ne ya faɗi haka. Tsohon shugaba John Dramani Mahama ya yi kira ga ɗiyan Ghana da su guje wa yin siyasa irin ta jam'iyyun siyasa su rungumi haɗin kai saboda da haɗin kai ne yake samun ci gaba da ake bukata. Har yau a jaridar ta Daily Heritage shafi na biyar kwabna a Japan ya kai ƙaran wuntumi kuma ya buƙaci a biya shi CD 400 domin bacin suna. Babban magatakardan jam'iyyar New Patriotic Party wadda aka takatar da shi Mr. Kwabna a Japan ya kai ƙaran chairman jiha Ashanti na jam'iyyar Mr. Benedict Chibosiaku saboda bata masa suna da yake yi. Mr. a Japan a cikin jawabinsa ya buƙaci babban kotu da ke Kumasi umurci chairman din na jam'iyyar NPP a wannan jiha ya biya kuɗi Ghana CD 400. Ita jaridar Daily Graphic babban labarin ta a shafin farko shine ma'aikatan custom sun kama containers uku dauke da wayoyin lantarki na Jabu. Sashin aikin custom na ma'aikatan karban haraji da ke a ainihin masaukin jiragen ruwan Tama sun kama kirifuta containers kenan dauke da wayoyin lantarki na Jabu. Waɗanda ba su kai matsayin da ake bukata ba. Kamfanin Nanna T-Digital da ke a Ejisu cikin jihar Ashanti ita ce ta sayo waɗannan container guda uku ɗauke da ainihin wayoyin wato lantarki na Jabu. A shafin baya na jaridan wani labarin ne ƙasar Ghana za ta samu kuɗi euro miliyan 100 wadda zai tallafa mata wurin inganta aikin makamashinta da ake sabuntawa. Jaridar ta ce ƙasar Ghana za ta amshi tsabar kuɗi euro miliyan 100 shekarar nan daga gwamnatin Jamus ƙarƙashin wani shiri na ita Jamus ɗin da Afirka don tallafawa wannan sashi na
wato makamashi da ake sabuntawa
daga jaridar Daily Graphic sai Business and Financial Times a shafin ta na farko ita kuma babban labarin ta dai shine kasafin shekara ta 2018 ya kamata ya magance matsalar rashin aikin yi da kuma bunƙasar tattalin arziki ungiyar kadagoci ta bukaci haka babban kalubale da ke fuskantar tattalin arziki shine yadda da samar da aikin yi wa miliyoyin yan kasar waɗanda ke faman neman aiki kungiyar kadago ita ce ta nuna wannan bakin ciki Ridwan Allah Muftar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija ta Rabatarayen Najeriya hakika wannan ziyara da kungiyar mafi makiyaya Fulani ta kirista suka kaiwa al'ummar Plateau domin zaman lafiya da kuma jajantawa da yafiya wannan abu ne mai matukar muhimmanci ganin cewa matukar ana yafiya wa juna sai kawo kwanciyar hankali kuma za a daina samun rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ko kuma kabilu da kabilu da fatan wannan ziyara za ta kawo tushe ko kuma ce hanya mai dorewa wanda za ta kawo zaman lafiya a Plateau
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Nura Muhammad mai Afirgu Sau yana kira ne daga nan Gusau Zamfaran Najeriya ko shakka babu muna kira ga gwamnatin jihar Benue da ta tausaya ma Fulani domin ko shakka babu sai da Fulani sannan makiyaya da sauran jama'a suke rayuwa kasancewar su suke kuma suna da gudunmawar da suke bayarwa a cikin wannan ƙasa na gode daga Nura Muhammad mai Afirka Sau tashi lafiya
sunana Fani Balak da ke Guro Hausare a jihar Yobe Najeriya ya kamata gwamnatin EPC ta Najeriya gaskiya ba talakawan Najeriya an yau da reshu ya kamata talakawan Najeriya ta ganya kasa gwamnatin da ta shuɗe kar a ce mu ɗan adawa ne mu NPDC ya kamata sallaka ya ji daɗi a kasa abinci ya sauki komai ya riga fara ne damun gwamnatin da yi da demokuraɗiyya don talaka ya ganya kasa amma talakawa suna cikin damuwa talakawa ba su ka fito gadan-gadan suka ce sai sun canza gwamnatin PDC PDP kuma suna nan da gwamnoninsu a arewacin Najeriya talakawa ba zai iya juriya da yunwa ba talakawan Najeriya ba su ɗan su ci koshi ne ya kamata gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ta duba 'yan Najeriya halin da suka tsinci kansu
to da fatan za ku ci gaba da mana waɗannan saƙonni yanzu kuma lokaci ne na labarai a takaice
a takaice yau Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce dole fane Amurka da China su hada kai don su kubutar da yankin Asiya da ma duniyar baki daya daga abin da ya kira mummunar barazana daga gwamnatin Korea ta Arewa mai yawan kisa rundunar sojin Amurka ta ce ba a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan bonan nan da aka kai watan jiya a Niger har sai watan Janairun baɗi tawagar masu bincike na sojin wadda ke karkashin manjo janar Rogi Clautia za ta tafi wasu wurare a Amurka da Afirka da Turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin na ranar 4 ga watan Oktoba bisa ga wani bayani na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da aka fitar jiya Laraba Jiya Laraba dai shugaban Amurka Donald Trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance
wato yana nufin shekaran jiya Laraba kenan haka ne to masu sauraro da kuma kawo karshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni idan ana so a sake sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tare ni gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin sai kuma injininmu Jimmy Cook da ya daidaita mana sautukan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na muryar Amurka birnin Washington DC